Shirin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba 18 ga watan Fabrairu a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, ma'aikatan shari'a Amurka ta zargi wasu mutane uku masu tsara shirye-shiryen kwamfuta a Koriya ta Arewa da aikata laifin satar biliyoyin dala ta hanyoyin kutsen yanar gizo da dama akan ma'aikatun kuɗi da kamfanoni. Kasuwanni a yankin Asiya sun gaurayu yayin da masu zuba jari suka janye daga yawan sayayya da suke yi a cikin wannan lokaci. Kana Facebook ta hana masu amfani da shafukanta a ƙasar Australia gani da kuma raba duk wasu labaranta akan takaddama da gwamnatin ƙasar na neman katafarin kamfanin sadarwar zamanin ya biya kafafen yada labaran cikin gida kudaden ayyukansu da suke ɗorawa a Facebook.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan 'yan gudun hijira sun shiga halin ƙaƙa na kayi sakamakon gobara a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da garin Maiduguri. Bayan haka, mutane uku sun mutu. Muna kuma tafa da rahoto akan zanga-zangar da wasu matasa suka yi akan babbar hanyar Gombe zuwa Yola a matsayin bayyana damuwarsu ga batun rashin bayyana sakamakon sabon sarkin ɓullire. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatar shari'a Amurka ta zargi wasu mutane uku masu tsara shirye-shiryen kwamfuta a Koriya ta Arewa da aikata laifin satar biliyoyin dala ta hanyoyin kutsen yanar gizo da dama akan ma'aikatun kuɗi da kamfanoni. A jiya Laraba ne dai ake zargin John Chan Yong da Kim Il da kuma Park Jin Yong da haɗin baki wurin aikata damfara da kuma damfaran banki a cikin wani zargi da ba a rufe ba. Zargin na cewa mutane ukun sun kai hare-haren kutsen yanar gizo a madadin hukumar leƙen asirin sojin Koriya ta Arewa. Ana zargin mutane ukun ne da sace dala biliyan 1 da biliyan 300 da tsabar kuɗi da kuma kuɗin yanar gizo da ya hada da satar dala miliyan 81 ta hanyar aikin kuɗi a wani bankin Bangladesh a shekarar 2016 da kuma akalla dala miliyan 112 daga musayar kuɗaɗen kutse na yanar gizo daga ma'aikatun kuɗi da dama. Masu shigar da ƙara a Amurka sun ce masu kutsen guda uku su ne ke da alhakin kaddamar da wani harin kutsen kwamfuta a faɗin duniya a shekarar 2017 da kuma wani mummunan hari a shekarar 2014 a kan kamfanin nishaɗi na Sony Pictures Entertainment a matsayin martani ga shirya wani fim da ake kira da Interview, wanda ya nuna yadda shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya shirya kashe ɗan uwansa. A baya an zargi Park Jin Young da laifin kai harin na Sony Pictures a wata ƙara ta daban a shekarar 2018. Kasuwanni a yankin Asiya sun gaurayu yayin da masu zuba jari suka janye daga yawan sayayya da suke yi a cikin wannan lokaci. Kasuwar Nike ta Japan ta sauko da kasa da dala guda, yayin da kasuwar Hang Seng ta Hong Kong da kuma Kospi ta Korea suka yi sama da ribar dala da rabi. Kasuwar Shanghai ya samu karuwa da rabin dala a cikin ciniki da ya biyo bayan hutu na tsawon lokaci na shekarar Luna, kana TSEC ta Taiwan ta rufe da ribar kasa da rabin dala. Ita kuwa kasuwar Sensex ta Mumbai ta yi kasa ne da abin da ya haura rabin dala a kasuwar yammaci. A kasuwancin kayayyaki, zinari ta yi sama da kasa da dala ɗaya, inda aka sayar da ma'aunin zinari ɗaya dala 1,785.30. An sayar da ɗigin man Amurka dala 61.46 ganga guda, lamarin da ke nuni da tashin man da rabin dala. Kanin ɗigin man Brent kuma ya tashi da sama da rabin dala, inda aka saida shi dala 64.80.
To kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. 'Yan gudun hijira fiye da 600 ne suka sake fada cikin halin ƙaƙanikayi sakamakon wata gobara da ta ƙona fiye da rabin wani sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Custom House, wanda ke kusa da garin Maiduguri a jihar Borno. Mutane uku sun mutu, wasu da dama kuma sun jakkata sakamakon gobarar. Daga Maiduguri ga ƙarin bayani daga Haruna Dauda Biyu.
Wannan sassan yan gudun hijira yana da mutane fiye da 1,500 da kuma suka hada da kananan hukumomin kwanda galma a fara dukwa wanda dukkaninsu ke samun mafaka a irin waɗannan sassani. Wannan gobara dai an ce ya halaka ɗan jinjiri guda da kuma wasu tsofi guda biyu wanda ya kasa ma adadin mutane uku kenan da kuma wasu mutane guda biyu da suka samu munanan raunuka. Na kuma zarci sassanin yan gudun hijira inda na cikar da shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno Haji Yaya Bawo Kulu da kuma taimakon ƙarin haske game da abin da ya wuka nan. Da ma irin matakan da suke ɗauka na ƙoƙarin ba da agaji ga waɗannan mutanen.
Bincike ya nuna cewa yanda za su dafa abinci wurin murfu ne ya taso abin. To abin da ya sa a sansanin gudun hijira in wuta ya kama kashen yana mana wahala saboda dakunan da ake musu ɗin dakunan tamfolin abin da muke kiran tamfolin in wuta ya kama kamar roba ne baya jin abunan ruwa baya jin abunan ja baya ja hakan ne zai ce gobaran zai afka fiye da yanda muke zato yanzu haka gidaje sama da gidaje 600 ya kone kurmus in ka lura zaka gani matan nan inda ya kone ma sun zauna ba sun rasa ma ina yaya za su yi da kansu. Dare komin dare yau za mu rubuta report da ya kamata wanda za mu aika sai ma wanda muke aiki tare na nema da kuma ita office na mai girma mai gwamnatin Borno wato Professor Babagana Umara Zulum mu ga yanda za mu hada kai in kawo musu dan abin da za su ci dan abin da za su sha da dan abin da za su kwanta abin in ka zo nan ma duk rashin tausayi ka wallahi sai ka tausaya musu fiye da yanda kake tsammani da nan da na gajiran duk ba sauki na gajiran ma gida da dama aka rasa nan har mun rasa rai uku da dan jinjiri da da sofi guda biyu.
To kowane hali ne waɗannan mutanen ke ciki a yanzu haka?
Eh sunan Namudu da eh kwao diwa wata da romo ya kashe yaro guda daya akwai musibiti mata mu guda biyu.
Yanzu wani hali kuke ciki?
Eh ba abinci kuma ko masala ka kuma yanzu wannan ya bura yayi kadan.
Kama gidanka ya kone ko?
Ya kone ga gidan na wannan ya kone.
Eh wannan fili ne ke gani da gidan na wuri?
Eh da gidan ne gabaɗaya.
Me ne yi ku shiga ganin cewa kun kayan ku da abinci ku gabaɗaya ya kone?
To muna jejige daga mun dawo duk gabaɗaya wuta ya tashi. Ya kone.
Akwai abinci da kuke samu wanda bai kone ba?
Wai an kone.
Duk ya kone?
Duk ya kone.
Ba ku da abinci yanzu kuma ba ku da wajen kwana?
Ba wa abinci ba wajen kwana.
Allah ya rufa. Wasu mutane kenan da iftila'in gobara ya shafa a sansanin yan gudun hijira da ake kira Custom House da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri wanda yanzu haka suka sake fada cikin halin kakanikayi da kuma ake bukatan agajin gaggawa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuma dalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta fara rusa wani bangaren tungar soja da take gudanarwa a ƙasar Eritrea da ke Afirka ta gabas bayan da ta fice daga yakin Yamal a sharhin wasu hotunan taurarin ɗan adam da kamfanin dallancin labaran Associated Press ya nuna. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta gina tashar jirgin ruwa kana ta faɗaɗa wani ƙaramin filin saukan jiragen sama a garin Assam da ta fara aikinsa a cikin watan Satumban shekarar 2015 inda take amfani da shi a matsayin tashar jirgin ruwan jibgi manyan makamai da sojojin Sudan zuwa Yamal su yi yaƙi tare da rundunan haɗaka ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia da 'yan tawayen ƙungiyar Houthi mai samun goyon bayan Iran. Sai dai jami'an haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun ƙi ba da amsar tambayar da kamfanin dallancin labaran AP ya musu. Ita ma Eritrea da ta bada ƙasarta bisa yarjejeniyar shekaru 30 ga daular Larabawan da kafa sansanin sojan bata amsa tambayoyi da AP ya aika mata a ofishin jakadancinta a Washington ba. A ƙarshe wani hadarin tarihi na lokacin sanyi ya ƙara tsananin sanyi a akalla rabin faɗin Amurka ya sa sama da mutum 2.5 million a Texas sun rasa wutar lantarki. An ci gaba da samun dusar ƙanƙara da tsananin sanyi da ba a taɓa gani ba a jiya Laraba a kudu maso yammacin Amurka inda hasashe ya nuna sanyi zai daɗa ƙaruwa. Yayin da sanyi da ba a saba gani a yankin ba ya sa buƙatar wutar lantarki ta ƙaru, lamarin da ya sanadiyar kamfanin wuta mai zaman kansa da ke aiki a jihar ya gaza biya bukatun jama'a kana kayan aikin kamfanin suka samu matsaloli.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya. haka ne ga bangaren rahotanninmu. A jihar Gombe, matasa maza da mata sun gudanar da zanga-zangar lumana akan babbar hanyar Gombe zuwa Yola tsawon sa'o'i, inda suka hana masu motoci wucewa a matsayin bayyana damuwarsu ga batun rashin bayyana sakamakon sabon sarkin bullari da ake kira Mai Tangale. Ya zuwa lokacin wannan rahoton dai, gwamnati bata bayyana matsayinta ba a hukumance. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad.
Bincike na nuni da cewa ƴaƴan sarauta guda uku ne suka fafata tsakaninsu, inda sakamakon ke nuna cewa mutum guda ya samu kuri'u biyar a yayin da sauran mutane biyu suka samu kuri'u biyu-biyu kowannensu. In ji cewa wani da nau'a tattaunawa da shi taho ya fara da bayanin abin da ya haddasa zanga-zangar. Makwabciyar karamin hukumar Rilliri ya shaida mini cewa manyan motoci sun yi jerin gwanuwa a kan titin garin sun kasa wucewa domin rashin sanin abin da zai faru nan gaba. Siyasar kasar Bilili ya roƙi gwamna da ya adalci kasancewar an yi zaɓe. Shike da wuka da nama dangane da mutumin da zai zama sarki bisa tsarin dokar ƙasa. Abdulwahab Muhammad, Muryar Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. To masu sauraro, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama don jin shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda ni Hawwa Umar zan ci gaba da gabatarwa. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne dake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin fadakar da al'umma akan irin illolin da take tattare da su da kuma hanyoyin bin matakan kariya. A yau zamu yi magana ne akan shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun ciki ko kuma juna biyu domin kauda duk wata matsala da ka iya tasowa a lokacin da mace ta samu ciki. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
To likita, shin akwai wani ma shirye-shirye na musamman da ya kamata iyaye su yi kafin samun ciki ko kuma juna biyu?
To shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun juna biyu kamar shirye-shiryen da mai gona ne zai yi kafin damina ta fadi. Manoma sun san abin da nake nufi. Kafin damina ta fadi mutum zai je ya gyara gonar shi, ya share kaya, ya cire duk tushiyar da ba a bukata, a zagaye gona ya kasance ba a bar inda dabbobi za su shigo su yi banna ba. Idan an samu gatan wani lokaci hakan yi kaftu a gyare a labalin kasar kafin ruwan farko ya sauka. Wanda yi wannan zaka ga insha Allah tare da addu'a idan aka samu damina mai kyau ya banye shi za ta fi kyau idan aka kwatanta ta da wanda bai dauki wadannan matakai ba na gyara gonar shi. To haka kuma ga samun juna biyu, ya kamata ne duk lokacin da aka yi tunanin cewa za a iya samun juna biyu to akwai matakan da ya kamata a dauka. Wannan matakai sun hada da inda hali a samu likita a duba lafiyar ita wadda ake fatan za ta zama mahaifiya kwanan nan ko kuma dacin ta taba zuwa ma mahaifiyar ba wai haihuwar fari bane. Akan duba tarihin lafiyarta ko tana da wasu cututtuka wanda za su iya zama matsala ga samun juna biyu ko za su iya sama ya kasance samun juna biyun zai zo da wahala ko kuma za su iya shafar jarini idan an samu juna biyu. Za a iya ba da shawara akan irin abincin da ya kamata ta ci saboda akwai abinci wanda yake mai gina jiki kwatankwacin yadda mai gona zai kai taki kafin ruwa ya sauka. To haka abinci mai gina jiki yake da amfani. Akwai yanayin wasu abubuwan kuma da za a iya ba da shawara a rage ci, misali ko a rage sha. A wasu al'adu zaka ga misali mata suna shan taba, suna shan giya ko kuma suna cin goro ko kuma wani abu da yake da sinadarai da dama abin da ya shafi irin su kafin da sauransu. Waɗannan sinadarai an tabbatar da cewa suna iya sa samun juna biyun ya zo da wahala ko kuma idan an samu juna biyun suna iya ƙara hatsarin bari ko kuma ya kasance shi jaririn nan ba shi da cikakkiyar lafiya. To idan aka je asibiti za a iya wa mutum bayani kan irin waɗannan abubuwa yana cewa ya buƙatar a rabu da shi. Kamar abin da ya shafi nauyi, akan samu matan da misali jikinsu nauyinsu ya gaza, za a iya ba su shawarar su ci abinci da irin tsarin yadda za su ci abinci yadda za su dan ƙara dan nauyin da ake buƙata kafin samun juna biyu. Akwai wanda kuma su kuma nauyin ne ya musu yawa, wanda idan nauyin ya musu yawa yana da matsaloli da dama, yana iya kawo a samu matsala ma na jinkiri wurin samun juna biyun ko kuma an samu juna biyun a samu matsala wanda za ta iya shafar uwar ko kuma ta shafi jariran ko kuma ta shafi duka biyun. Kafin samun juna biyun nan ana iya ba su shawara akan abin da ya kamata na yadda za ta rage nauyi da kuma irin abinciccikan da ya kamata ta rage. Akwai wanda suna da al'adu na shaye-shayen magunguna, abin da a turance suke kira supplement. To supplement nan a cikin su akwai waɗanda suna da sinadaran da za su iya cutar da jariri, misali kamar irin su sinadaran vitamin A da D da E da K, idan suka yawa za su iya cutar da jaririn nan a lokacin da aka samu juna biyu. Sannan akwai waɗanda kuma ana buƙatar su saboda rashin su yana iya cutar da shi jaririn, kamar misali sinadaran da ake cewa folic acid. Kamar shi folic acid nan wasu ƙasashe sun sa shi a cikin fulawa ta yin biredi, yadda mafi yawancin al'ummar su dai za su iya samun isasshe ko maza ko mata kafin lokacin da za ta samu juna biyun nan kenan jikinta dama yana da isasshe. Inda babu irin waɗannan matakai kamar irin ƙasashenmu, to da buƙatar a asibiti za a ba ta shawara irin ganyayen da za ta ci da abubuwan da za ta ci wanda zai bunƙasa shi wannan sinadari na folic acid a jikinta wanda zai taimaka wurin kare jariri daga samun samun matsala musamman matsalar da ta shafi laka saboda haka akwai abubuwa da dama da ake dubawa
musamman ma da kace ya kamata ma ita mace a duba lafiyarta kowanne irin cuta ne idan an ga tana da shi za a bata shawaran kada ta dauki ciki a lokacin ko kuma a bata shawarwarin da ya kamata da kuma hanyoyin da ya kamata ta bi kafin ta samu ciki
to akwai cututtuka da dama misali waɗanda kwayoyin cuta ke haddasawa akwai cutar da ake cewa rubella to kaga kamar ita rubella din nan mutum zai same ta ba tare da ma ya san ya same ta ba ko kuma ya danji dan masassara ta wuni daya da yan kuraje da basu tada hankali ba to amma idan uwa tana da wannan idan ta samu juna biyu ana jin tsoron cewa zai iya kawo matsala sosai ko dai tayi barin jaririn ko kuma ta haife shi da matsaloli da dama kamar wadda take da hawan jini na tsawon lokaci da bukatar a taimaka a kwantar da jinin nan ya zama ya kai yadda ake bukata kafin ta samu juna biyu saboda shi juna biyun nan yana iya lalata harkar tabbatar da shi jinin ya zama yadda ake so ko kuma idan yayi tsanani yana iya shafar shi kanshi jariri kamar wadda take da ciwon suga da bukatar a tabbatar cewa sugar nan an samu daidaito na dan tsawon lokaci kafin ta samu juna biyu saboda idan ya kasance sugar nan an samu matsala to yana iya shafar jaririn banda ita kan akan kanta da zai iya mata illa akwai cututtuka da dama misali irin na makoko abinda ake cewa thyroid kenan idan yana da wasu cututtuka da za iya sa uwar akan magani to idan ya kasance akwai wannan matsala na da yana iya hana ta ta samu juna biyu ko kuma ta samu juna biyu amma ya shafi shi jaririn saboda haka cututtukan suna da dama ainin akwai wanda ana iya gado wanda muka fi sani wanda ya kamata a ba iyaye shawarwari akai misali cutar sikila za iya faɗa musu za iya yi musu abinda ake cewa counseling wato shawarwari akan matakan da za su iya dauka saboda yiwuwar samun dame wannan cuta saboda haka akwai cututtuka da dama da za iya daukar matakai akan su kafin samun juna biyu
to likita kai bayanin cewa akwai wani sinadarin na folic acid wanda ana bukata wanda ake hasashen zata zama uwa ta kasance tana da shi a jiki kai ba da misali da wasu kasashen masu kan sashi a flower na yin biredi dan da ya kasance kowa yana da samun wannan sinadarin to likita shin shi wannan sinadarin baya yin yawa ne a jiki
a sinadari ne da yake ba zai yawa ba idan dai ta yadda yanayin ake cin abinci kuma idan yayi yawa jiki yana fitar da shi ta fitsari sai kasance kenan ba zai taru ya taru wanda zai yawa da zai illa ba
to likita ko menene ma yasa ake wannan shiri
to abin da yasa ake wannan shiri saboda na daya a samu sauki wurin samun juna biyu na biyu a samu lafiyar uwa da kuma ta jaririn da ake fatan za a samu
menene muhimmancin yin shirin ga yaro da ita kuma uwa
muhimmancin shirin nan kamar muhimmancin kwatancin da nayi na mai gona ne wanda ya shirya yana fatan zai samu yabanya mai kyau kuma cikin sauki insha Allah
to likita kaman wasu irin matsaloli ne ma ka iya tasowa ko kuma za a iya fuskanta musamman ma idan ba a yi wannan shirye-shirye da tsare-tsare ba kafin a samu juna biyu
matsalolin nan akasin rashin shirin ne misali akwai kamar yadda ne magana abin da ya shafi nauyi da wasu sinadarai a cikin abinci misali kamar misali wanda yake shan coffee da soda da sigari da wane ne akwai hatsarin zai iya samun yaro da yake da matsala idan aka samu yaro daya da matsalan nan sai ga ya canza rayuwar gaba daya shi wannan iyali saboda matsaloli ne da dama kamar misali rashin wancan sinadari na folic acid da muka yi magana wanda yake iya taimakawa wurin kare samun matsala talaka idan aka samu matsalan nan talaka sai kaga abu ne da zai iya tabarbara rayuwar yaron nan banda irin wahalar halin da za su yi na asibiti a je a yi aiki a ce za a toshe nan kafa ba ta aiki ba sa iya rike kashi ba sa iya rike fitsari matsaloli ne da dama wanda an tabbatar da wannan yana iya yin rigakafi kaga kenan aka kauce masa insha Allah za a samu maslaha
a dai kan wannan sinadari na folic acid shin idan uwa ta kasance tana da shi tun kafin ta haifi yaro shin shi ma yaron idan ya fito sai an ci gaba da bashi ko kuma wanda ya samu yana cikin ciki ya wadatar
to zaki ga idan bayan an samu juna biyun ma za mu yi wannan maganar nan gaba a wurin awon ciki ana sa uwa akan shi wannan magani na wannan sinadari na folic acid yana taimakawa jariri wurin girma a wannan lokacin baya kare jariri saboda an riga an gama yin duk gaban jiki to amma yana taimakawa saboda a lokacin ake yin kwayoyin halitta da suke kara girma, saboda haka lokacin da take sha jariri zai samu wannan folic acid. Sannan bayan ta haihu ana iya ci gaba, saboda wala Allah tana buƙatar jinin ta dan yi sama, to za a ba ta wasu magunguna na ƙarin jini, kuma za a ba ta shawarar ta ci gaba da shi wannan sinadari, saboda haka sinadari ne da ake amfani da shi koda bayan haihuwar.
Ta masha Allah, masu sauraron mu, da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, inda muka kasance da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye dake Abuja. To a madadin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, sai kuma likita da muka kasance tare da shi, nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
To madalla a gaida Hawwa Umar. Yanzu kuma bari mu karanta muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ali Abdullahi Doran Baga. Yace duba da yadda matsalolin tsaro ke ƙara ta'azzara a Najeriya, ya kamata shugaba Buhari ya amsa kiran majalisa na ayyana dokar ta ɓaci akan matsalar tsaro a wasu yankunan Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Ahmadu Abacha Macina da kawo mai gora kumsa. Suka ce, kai jama'a, wai da wanne talakan Najeriya zai je ne da matsalar hare-haren 'yan bindiga, ko kuma da hauhawar farashin kayayyakin masarufi, ko da bakin talauci da fatara da kuncin rayuwa, ko kuwa da zaluncin shugabanni. Muna addu'ar Allah ya dube mu da idan rahama, ba dan halin mu ba, ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsalolin da suka addabe mu a Najeriya. Allah kuma ya kawo mu talakawan ƙasar sauƙin rayuwa da walwala, amen. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yobe. Yace, salam VOA Hausa. Matsalar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare a sassan ƙasar mu Najeriya daban-daban. Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yoban Najeriya. Yace, kiran da 'yan majalisun Najeriya suka yi akan shugaba Buhari ya kafa dokar ta ɓaci akan matsalar tsaro, hakan yayi daidai. Da fatan shugaba Buhari zai dubi wannan shawara da 'yan majalisun suka bashi da idan basira. Mun gode da waɗannan saƙonnin, a ci gaba da aiko mana. Muna ci gaba da farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga wannan watan na Fabrairu. Ga ɗaya daga cikinsu.
Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure, to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zauna suna ta discourage, suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi, shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa, gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Sauran VOA, wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
To madalla, yanzu kuma sai labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Maryam Atakaici, ma'aikatan shari'a Amurka ta zargi wasu mutane uku masu tsara shirye-shiryen kwamfuta a ƙasar Koriya ta Arewa da aikata laifin satar biliyoyin dala ta hanyoyin kutsen yanar gizo da dama akan ma'aikatun kuɗi da kamfanoni. A jiya Laraba ne dai ake zargin John Chan Yong da Kim Il da kuma Park Jin Yong da haɗin baki wurin aikata damfara da kuma damfaran banki a cikin wani zargi da ba a rufe ba. Zargin na cewa mutane uku sun kai hare-haren kutsen yanar gizo a madadin hukumar leƙen asirin sojin Koriya ta Arewa. Kasuwanni a yankin Asiya sun gaurayu yayin da masu zuba jari suka janye daga yawan sayayya da suke yi a cikin wannan lokaci.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin. Ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.